بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد، يوم أصدق ما إنا إما نبي سواء إرنت الدين المسلم إنا فإن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kamar yadda bayani ya gabata, muna safiyar Lahadi ne 15 ga watan Ramadan, hijira na da 1429. Ana kwatanta hakan da 14 ga watan 9 shekara ta 2008 a kalandar albashi, idan hakan ya inganta. Ina godewa Allah tabaraka wa ta'ala da ya tara mu a cikin wannan wuri wanda ya shahara da sunan Markazu Salafiya da ke kan titin Maje a wannan unguwa ko yanki na Tudun Wada a cikin karamar hukumar mulki ta Zaria, jihar Kaduna, Najeriya, domin amfanar da kawunan mu da kuma yin musanya wajen amfani kamar yadda addinin musulunci ya karantar. Babu shakka ku mata dole ne a yaba muku, kuma dole ne a jinjina muku, ko da ko ba a cire hula gare ku ba, saboda irin kokarin da kuke yi na halartar irin waɗannan karatuttuka da neman ilimin yadda za ku bauta wa Ubangijinku Allah tabaraka wa ta'ala, ku kyautata zamanku a gidajen aurenku, ku kyautata tarbiyyar ƴaƴanku, kuma ku kyautata mu'amalarku da sauran mutane. Babu shakka kun shahara da haka, kuma dama aikinku ne, kuma dama idan ba ku yi haka ba, wa ya cancanta ya yi a duddoran ƙasa? Bayan ku ne mahaifa, iyaye, wadda kuke matsayin makarantar farko da kowane ɗan adam sai ya fita cikinta. Ayyanda aka waye gari, al'amarinku ya ja baya, yanayinku ya taɓarɓare, tarbiyyarku ta lalace, iliminku ya zama jahilci, wayewarku ta zama ƙidahumanci, to ai al'umma ta shiga cikin wailu da wailatu. Kuma babu shakka wannan al'ummar makiya za su yi nasara a kanta. Wannan ya sa abokan gaban addinin musulunci, abokan gaban musulmi, abokan gaban ci gaban ɗan adam da wayewarsa a duniya, Yahudu da Nasara da sauran munafikai da zindiƙai da karnukan farauta da ƴan barandan abokan gaban addini na asali, ba su gushe ba. Ko ba za su gushe ba, suna kulle makirci da kaidi a kanku domin kun lalace kun da barbare al'umma ta lalace gaba ɗayanta. Naka ina roƙon muku Allah ya ci gaba da shiryar da ku da tsora ku akan daidai, ya tabbatar da ku akan hanya madaidaiciya, hanyar da ya yadda da ita, hanyar bayansa da ya yi ni'ima a kansu annabawa da manzanni da siddiƙai da shahidai da sauran bayan Allah na gari. Jiya iwar haka ina cikin masallacin kwaledin Sardauna da ke Kaduna, Sardauna Memorial College, a inda yake ba wai ɗaruruwa ba, ka iya cewa dubban mata ne ke taruwa, kai ka ce Kaduna gaba ɗaya take haɗuwa a wannan wuri, ko mata ne ƴan uwanku waɗanda suna taruwa don su ji alkhairi, su ji Allah ya ce, annabi ya ce, qala Allahu qala rasulu qala sahaba, domin su gane addini a ma'aunin da ya dace ko bisa fahimtar magabata na ƙwarai waɗanda aka ce su ne ƴan mazanjiya, manya ɗiban fari, waɗanda su ne sojojin musulunci na farko. Allah mun gode maka, kuma wannan ya isa mutum ya ji daɗi, ya gane cewa sunna ita ce kawai, don haka sunna sak kuma sunna kaɗai. Wallahi in ba ahalu sunna ba, babu waɗanda za su iya irin waɗannan abubuwa. Ni na shagorantawa kuma yau ma zan ƙara, kuma wannan gorin domin nuna godiya ga Allah ne, cewa a duniya kakaf ba waɗanda ke da tsari na a zo a taru a yi karatu, karatu dirarre, lacca dirarriya wadda take da gabatarwa, take kuma da kammalawa ko cikawa, sai ahalu sunna a duniya baki ɗaya. Duniyar ilimi ta yi da wannan, don haka ne ko an ki ko an so za ka iske da ahalu sunna sai dai gaba gaba, ahalin bid'a sai dai baya baya. Wannan gaskiya ce da muke ambatawa, ba dan kawai mu ji mai kabbara ko mai annashuwa ba, sai dan mu gode wa Allah ko mu san Allah zai tambaye mu akan wannan ni'ima. Ya Allah ka sa mu ci wannan jarabawa. A wannan safiya na zo muna da wani abu ne daban wanda ban taɓa zuwa da irin shi ba nan wurin, kuma saboda yana daga cikin manhajin ahlus sunna cewa abu na farko da suke ba muhimmanci shine gyaran kawunansu, yadda za su kyautata alaƙarsu da Allah Ubangiji, ta yadda da haka ne za su tsaya su iya isar da saƙon Allah, su kira wasu su zuwa ga addinin Allah, duniya ta gyaru, al'amura su kyautatu, zaman lafiya ya tabbata, ya zamanto Allah shi ake bautawa bisa cancanta ba waninsa ba. Don haka abinda zan tattauna da mu a wannan safiya insha Allah na da alaƙa ne da gyaran kawunan, domin mu kai ga samun tazkiyatun nafs, gyaran rai, gyaran ruhi. Amma ba zan kai mu zuwa ga sunan maudu'in ba har sai na yi shimfiɗar da nake ganin ya kamata in gabatar, in ya so daga nan sai mu ambaci sunan maudu'in, mu kuma ci gaba da tafiya don mu kai ƙarshen inda muke so mu tsaya da taimakon Allah. Ina roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya mana muwafaka, ya mana gamdakatar, ya datar da ni zuwa ga daidai, domin in faɗa muku daidai da harshen da yanayinsa zai sa ku gane cikin sauƙi. Ko kuma ina roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya azurta ku da sauraro mai kyau ta yadda za ku fahimci saƙon, a ƙarshe kuma ya zamanto kun yi amfani da abubuwan alkhairi da za a ji. Sannan ina muku albishir cewa a ƙarshe gaba ɗaya kafin in tsaya, ina fatan ya zama abin da zan faɗi na ƙarshe, in ma na manta ku tuna mini, akwai wani abu da zan ambata a matsayin albishir gare ku, amma ba zan faɗi ba yanzu, sai dai kawai na sa ku ku shiga cikin halin tunanin menene wannan. Amma don Allah kar wannan ya ɗauke ku, ku kafa zana aron kunnuwanku da kuma zukatanku. Allah ta'ala ya samu dace. Allah tabaraka wa ta'ala ya shar'antawa mutane abubuwan da suka sanya musulmi yake ɓanta da siffofi masu yawa. Duk inda musulmi yake ɓanta da waɗansu siffofi irin sufofin da babu wanda ya tarayya da shi musulmi suna da sufofi guda hudu waɗanda da su ne ake mayyaze su ake bambance su idan an kwatanta su da sauran al'ummomi ko kuma mutanen da ke bin sauran addinai abu na farko da ya keɓance musulmi daga wasunsu shine aqida saboda su musulmi sun yi imani da rukunan imani guda shida da kuma sauran abubuwan da waɗannan rukunai suka kunsa na daga lawazim da kuma abubuwan da suke gadarwa na amfani irin wannan aqida tana da tasiri mai yawa a kansu ta yadda take saita tunaninsu take gyara halayensu take dora su akan abin da Allah yake so kuma ya yarda da shi domin dama su suka tantance da haka domin su ne suka yarda da Allah a matsayin abin bauta shi kadai kuma Muhammad dan Abdullah sarin jakada sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a matsayin manzo na karshe suka yarda da musulunci a matsayin addinin da shi kadai ne Allah ya yarda da shi saboda haka sai ya zama wannan aqida din tana tsara mu'amala kyakkyawa a tsakaninsu tana sa suna son juna da ƙaunar juna da tausayawa juna da tausasawa juna da kyautatawa juna da to da kuma musayan amfani tsakanin juna a cikin alqur'ani mai girma Allah tabaraka wa ta'ala ya ba mu labarin irin wannan aqida da kuma irin tasirin da take da shi akan al'ummar musulmi misali Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗi a cikin suratu Muhammad sura ta 47 aya ta 19 yana cewa fa'lam annahu la ilaha illa Allah wastaghfir li dhanbika wa lil mu'minina wal mu'minat wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa mathwaakum to kaji cewa lalle Allah shi kadai ne ake bautawa bisa cancanta ko ko ba wanda ake bautawa bisa cancanta sai Allah shi kadai kuma ka nemi gafarar zunubinka da na sauran mu'minai domin Allah ya san jujjuyayenku da kuma inda kuke komawa haka ne a cikin suratul baqara sura ta 2 kenan aya ta 285 Allah tabaraka wa ta'ala ya ce amana ar-rasulu bima unzila ilayhi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu bayna ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilayka al-masir wannan aya tana nuna mana irin yadda Allah ta'ala ya dora manzansa sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da sauran mu'minai akan aqida sahihiya salimiya wadda take cike da goyon bayan alqur'ani da sunna ingantacciya bisa fahimtar magabata na kwarai kuma Allah tabaraka wa ta'ala cikin suratul nahl sura ta 16 aya ta 36 yana cewa wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an i'budu Allaha wastanibu tagut haƙiƙa mun aika da manzo ko mun ta da manzo ga kowace al'umma a kan su bautawa Allah shi kadai kuma su nisanci tagutu wannan ke nuna cewa ashe al'ummar musulmi ta ke ɗanta da aqida aqidar da take ba yadda za a yi da ita nan gani nan bari sifa ta biyu ta wannan al'umma mai albarka ummatul ijaba ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ita ce ibada wannan al'umma ta musulmi Allah ya zabe ta ya kuma ke bance ta da ibada ibadar da take gaba ɗaya manufarta shine kawo tsarki da gyaran zuciya gaba ɗaya ibada da ake wa Allah manufarta domin a samu tsarki ne a kuma gyara zuciya idan kuka dauki sallah manufarta tazkiyatun nafs a tsarkake zuciya a wanke ta kwal daga dauda ta shirka da kafirci da zunubi
da bid'a da irin wari da tsori da hamani da bid'a ke da shi shi yasa Allah tabaraka wata'ala yace a cikin alqur'ani mai girma inna salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar kuma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace me kuke tsammani ko me kuke gani idan aka ce mutum na da wurin wanka a kofar gidansa zai yi wanka sau biyar a kowace rana da dare kuma sai yana da swimming pool ko makamancin wannan zai yi wanka sau biyar za a samu datti a jikin shi to kamar haka ne yin salloli biyar a kowace rana da dare haka suke wanke mutum su tsarkake shi su yi mashi tas ta yadda ba zai samu danta da sako da zunubi daga Allah tabaraka wata'ala ba idan kuka dauki azumi Allahu tabaraka wata'ala abinda yake shine ya ayyuhallazina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun kalmar attaqun ko kuma kalmar tattaqun daga attaqwa ne attaqwa ana nufin yin abinda Allah ya yadda da shi yake so da barin abinda Allah baya so ya hana da kuma yin abinda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake so ya yadda da shi da kuma barin abinda baya so kuma baya cewa ai idan mutum ya samu wannan bai samu cikin zuciya ba bai samu gyaran rai ba matukar za a ce ya kiyaye imtisalul awamir wajtinabun nawahi yawa Allah da'a yawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da idan kuka dauki zakka manufarta a samu barkin zuciya shi yasa ma Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗi a cikin alqur'ani mai girma khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim inna salataka sakanun lahum ka karbi dukiya ka karbi zakka ko sadaka daga cikin dukiyarsu wanda zaka tsarkake su da wannan ka kuma wanke su daga daudan kafirci da daudan shirka da kuma kazantarwa kuma kai masa addu'a domin addu'ar ka na sa masa natsuwa a cikin zukatansu ashe kenan idan ka samu tsarkin rai ko kuma ka samu tsarkakewa da kuma wankewa a dalilin yin zakka an samu gyaran rai ko ba samu ba haji gaba daya manufar haji kakar ita ce a samar da rayuwa mai kyau tsarkakakkiyar zuciya ruhi na managarci wanda zai yi da'a ga Allah tabaraka wa ta'ala sai sa Allah ta'ala ya ce a cikin alqur'ani mai girma faman farada fihinna alhajj fala rafata wala fusuka wala jidala fil hajj wama taf'alu min khairin ya'lamuhu Allah wa tazawwaju fa inna khayra az-zadi at-taqwa wattaquni ya ulul albab duba mu ga yadda Allah ta'ala ya faɗi irin abin da yake so ayi a wajen aikin haji domin a samu gyaran rai a samu gyaran ruhi a samu tazkiyatun nafs domin wannan na daga abubuwan da suka keɓanci wannan al'umma daga wakanta shi yasa wannan ibada take gaba aqidar da muka ce ita ce sifa ta farko ta wannan al'umma din kuma ita wannan ibada musulmi yana tsaida ta ne da dukkan bangarorin rayuwa kakar a dukkan bangarorin rayuwa ba kawai akan waɗannan rukunan musulunci ba bal rayuwarsa gaba daya cin abincinsa sanya tufafi tafiyarsa zama shan ruwa bacci tashi shiga ban daki fita ban daki yin sallah da dukkan abinda za a yi hadda abinda ya kai da zuwa makaranta da karatun kansa da yin aiki na hukuma ko yin aiki na leburanci ko yin kasuwanci ko makamancin wannan da aka siffar musulmi ta biyu ita ce mene ibada kuma zai yi haka ne duka asasi guda biyu asasin yi don Allah ikhlasi kenan da kuma asasin koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa to almutaba'a kenan shi yasa Allah tabaraka wa ta'ala a cikin suratul zariyat sura ta 51 aya ta 56 yake cewa wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun sannan a cikin suratul an'am sura ta 6 ayoyi na 122 zuwa 123 Allah tabaraka wa ta'ala ya ce qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika la wa bidhalika umirtu wa ana awwalul muslimin haka nan a cikin suratul bayyina sura ta 98 aya ta 5 Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa ma umiru illa liya'budu allaha مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة سمع حديثي هاي إن جنتا من ذا الله صلى الله عليه وآله وسلم كما ندى الإمام المسلم يخرج آياته الرواية عائشة من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد كنا أنا نفن كيدا الله كما أنا نفن كيد شريعة تتي بس كرنتر ومن ذا الله صلى الله عليه وآله وسلم صفة أكو وردك كيف مسلمي دا جوانوسا إتك صفة إلمي دا كما دعوة نيمن إلمي دا أيكي دا إلمن دا كما كرم متاني زوا دا إلمن to anan wurin ahlus sunna sune gagarbadau duk duniya suka ne suka ba ilimi muhimmanci domin su da kuma shahara sun dogara ba face da ilimi shi yasa ba taba samun wani ko dan bid'a ko kuma dan tsakatsaki yayi mukawama ko yayi mubaraza ko yayi kaya kalubalanci ahlus sunna ilmance ba face ya kaduwar was domin kuwa ahlus sunna inda ilimi ne to masha Allah Allah ya masa albarkan ilimi sannan ba kai ilimin ba sai shahara da aiki da ilimi domin su kokarin su kullun shine dan abin da suka sani su aikata wato su kuwa ko dai da suna kokarin tara ilimin amma maganar aiki ba ya daga cikin ajandar su ko kuma ga ilimin ma ba su damu da shi ba suna ma gaba da ilimin da masu ilimi amma ahlus sunna to waɗannan su daban suke shi yasa ku nemi tarihin al-Imam Ahmad ibn Hanbal Imam Ahlus Sunna wal Jama'a ku ji irin yadda suka yi muqawama da bid'a da yan bid'a da waɗanda suke munharifai masu saba wa abinda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya bar al-umma akai baya kuma ku nemi tarihin al-Imam Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah ku sha bayani game da yadda ya mukawama shi kadai ya tsaya tsayin daka ya fuskanci jama'ar Tatar waɗanda su mutane ne azzalumai wanda suka rusa daula ta musulunci khilafa ta musulunci suka tabbatar da barna da fasadi a ban ƙasa suna tsaye suna cin mushe suna shan giya suna zinace suna kwacen dukiyar mutane amma Ibn Taymiyyah shi kadai ya rufe majalisunsa ya ce karatu ya koma ga jihadi ya shajja a mutane ya kwarzanta al'amarin jihadi ya faɗakar da su ya masa allura aka koma fagen fama ba a dawo majalisi an ci gaba da karatu ba sai da aka ƙarar da abinda 'yan tatar azzalumai suka tabbatar a wannan zamanin waye kuka ji ana kiran shi malami amma kuma ya zama baya yi makali baya yi wato kwaikwayo baya amfana da littafan allamani manyan malaman da duniya ta ce ba a yi irinsu ba a wannan zamani Abu Abdurrahman Muhammad Nasiruddin Al-Albani wanda aka ce a wannan zamani ba a yi malamin hadisi irinsa ba a duniya ta yadda hatta 'yan bid'a sai sun yi rakami daga littafansa ne littafinsu zai karɓi wajen 'yan bid'a ma sai sun je wannan hadisin Hassanahul Albani ko Sahahul Albani da kuma Abu Abdullah Muhammad ibn Salih Al-Uthaymeen wanda aka ce a wannan zamani ba a yi malamin usulin fiqhi mazanin harshen larabci mazanin tafsirin Qur'ani mazanin fiqhin addini kamar shi ba wanda dole ne sai yin bid'a sun hada da yin ce ko a tawdiya ba a gudu min ya ce kaza kafin ma ka tawasta karfi wajen muridai to wannan na daga cikin khasa'is da mizat na ahli sunna a duk inda suke saboda haka ilimi ayi a kuma yi aiki da ilimi sannan kuma ayi da'awa a kira mutane zuwa ga wannan don Allah tabaraka wataala abin da yake kina a cikin alqur'ani a surata ali imran sura 3 ayat 110 kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah wanda har malamai ke cewa randa aka wayi gari musulmi sun daina da'awa to wannan khairiyya da aka ce ku ne mafi alkhairi to wannan matsayi da kambe da babbar shaida da Allah ya bada za a danye ta daga gare su haka nan a cikin surat Fussilat sura ta 41 ayat 33 Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa man ahsana qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan wa qala innani min al-muslimin ashe kenan ilimi da kuma da'awa bayan an aiki da ilimi na daga cikin abubuwan da musulmi suka shahara da shi kuma suka zama kebantattu a kansa a duniya siffa ta hudu da ke keɓe musulmi daga wurinsu ya zama to musulmi sun fito balo-balo a gane bambancinsu da saura ita ke siffar ɗabi'u kyawawa kyawawan ɗabi'u ɗabi'un girma ɗabi'u masu matsayi ɗabi'un da ake gojewa mai shi ɗabi'un da ake yabon mai shi ɗabi'un da ake haba-haba da faran-faran da wanda ya nuna su ɗabi'un da ake godewa farkonsu a yabawa a ƙarshensu domin ko kamar yadda wani yake cewa a wani baiti na waka innamal umamu al-akhlaqu ma baqiyat fa in hum dhahabat akhlaquhum dhahabu ay al-umma gabaɗaya kowace al-umma gabaɗayanta abinda yake tabbatacce a cikin ta wanzarje shine ɗabi'u randa aka ce ɗabi'u ba su to gabaɗaya al-umma ma ba ta to sai zama al-umma musulmi ta shahara ta zama gagarbadau domin tarihi na nuna mana cewa gabaɗaya waɗanda suka musulunta a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da manzon sahabbai kai cewa kashi 60 zuwa kashi 70 bisa 100 na dukkan waɗanda suka musulunta a dalilin da'awa ne da kuma kyawawan ɗabi'u da suka gani ba ma dalilin yaƙi na takobi ba domin ɗabi'a ta ƙwarai na da tasiri akan dukkan mutumin da ke son ya ga abin da yake daidai domin ɗabi'a ta ƙwarai tana jawo ta ribanto zuciyar hatta ma wanda yake abokin gaban ta al'ummar musulmi ta shahara da wannan ɗabi'u managarta ya ku yan uwa su ne a fa abu mafi nauyaya mizanin mumini ba abin da ke sa ma'auninka na alkhairi ya yi nauyi ya ƙaru ya yi rinjaye ma'auni mara kyau kamar kyakkyawar ɗabi'a kamar yadda hadisi ya inganta daga Abu Dawud da At-Tirmidhi kyawawan ɗabi'u na daga cikin abubuwan da suka fi shigar da mutane aljanna hadisi ya inganta kamar yadda ya zo cikin At-Tirmidhi cewa daga cikin abubuwan da suka fi sa mutum ya shiga aljanna cikin sauki to akwai kyawawan ɗabi'u kuma kyawawan ɗabi'u na daga cikin abubuwa guda hudu da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce idan dai kana da waɗannan abubuwa guda hudu to kar ma ka damu in ka rasa wani abun duniya ko mai ka rasa kar kai bakin ciki in dai kana da waɗannan abubuwa guda hudu hadisi ya zo da haka kamar yadda wato al-Imam Ahmad ya rawaito a cikin musnad dinsa masu kyawawan ɗabi'u suna daga cikin mafi cikar imani waɗanda suka fi cikar imani su ne waɗanda ke da ɗabi'u kyawawa hali na gari kamar yadda al-Imam Tirmidhi ya rawaito sannan su masu kyawawan ɗabi'u su ne mafi alkhairi a cikin al'umma kuma su ne zaɓaɓɓu a cikin mutane zaɓaɓɓu a cikin addinin musulunci kamar yadda Bukhari da Muslim suka fitar da hadisi akan haka idan kana neman bayin Allah wadanda Allah ya fi so to in ka ga masu kyawawan dabi'a to ka ce ka ga wadanda Allah ya fi so kamar yadda al-Imam al-Hakim ya ruwaito banda wannan su masu kyawawan dabi'u sukan kai darajar mai azumi wanda kuma yake yin ibada cikin dare gaba daya mutumin da zai azumi da rana sanar da dare kuma yake bacci yana ta ibada to ai kun san ba karamin lada yake samu ba ko to masu kyawawan dabi'u sukan kai matsayin sa ko da ba su sanar ba kuma ko da ba su azumin ba kamar yadda hadisi ya inganta daga Abu Dawud idan kana so ka san wadanda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya lamuncewa wani gida a kololuwar aljanna domin aljanna matakai matakai take da shi to akwai wadanda manzon Allah yace ya lamunce musu gida a can tsororuwa kololuwar aljanna su wane ne wadannan daga cikin su akwai masu kyawawan dabi'u kamar yadda hadisi ya inganta a cikin sunan Abi Dawud wannan yasa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya zamanto shine jagoran masu kyakkyawan dabi'a idan kana neman mai kyakkyawan dabi'a in ka samu manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam to kai fatiha ka tashi babu sauran wani kuma kun ga inda jarum tashi wanda na daga cikin kyakkyawan dabi'a ba a kai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam idan tausayi ne ba a kai manzon Allah ba sallallahu alaihi wa alihi wa sallam idan kyauta ne ba kai manzon Allah ba sallallahu alaihi wa alihi wa sallam idan hakuri da juriya ne ba kai manzon Allah ba sallallahu alaihi wa alihi wa sallam idan kokarin neman ilimi ne ko ya hada ilimi ko kokarin jawowa mutane alkhairi da amfani ba wani kamar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam idan abin da ya shafi nema wa mutane sauki ne da ba su ujiri da hanzari ba kai manzon Allah ba sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kai manzon Allah kyautarsa yadda yake sakin hannu ya bada ya biyar da fankan nan ke wulwulawa kamar yadda hadisi ya inganta a Bukhari manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tausayin sa hagga dabbobi ma ana zaune wata rana sai ga wani raƙumi ya zo ya rufu ya kwanta a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya sa bakin sa wajen kunnin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya yi masa kus kus ya gama da aka gama sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ga miki sai ya je wajen waɗansu mutane da ke zaune cewa cikin kuwa ke da wannan raƙumin wani ya ce ni ne manzon Allah ya ce to ya kawo karanta ya ce ka more shi yana da karfin sa yanzu ya tsufa kuma ka ce in ka koma gida daga wannan tafiyar za a soke shi a cinye shi a sharo mu bai tsaya nan ba wata rana kawai yana tafiya sai aka ji ya ce wai cikin ku wane ne ya taba waccan tsuntsuwar don an ga tsuntsuwar na ta kai kawo fir sai gaba fir ta dawo tana dama tana hagu amma sallallahu alaihi wa sallam ya ce halaka wanda ya taba waccan tsuntsuwar daga cikin ku sai wani ya ce ni ne na je na ɗauko ‘ya’yanta ba za a ce ku maida mata ana maida mata ‘ya’yanta a shekara sai ta koma ta kwanta ta yi lamo wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wata rana an dawo daga tafiya sai aka tsaya a wani wuri a huta to kuma wurin akwai rana bishiya guda ce mai inuwa sosai sai sahabbai suka bar mashi wannan bishiyar su suka koma wani wuri sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sai bacci ya dauke shi sai wani mutum ba musulmi ba ya labato ya sadato dama manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya aje takobin sa ya rataye akan bishiyar sai ya labato ya sadato ya zo ya dauke takobin ya zai sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sai farka sai ya ce wa manzon Allah wane ne zai tsare ka daga wannan takobin sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sarkin jarunta sai ya ce Allah ubangiji sai mutumin hankalinsa ya tashi sai firgici ya kama shi sai ya rude ya kidime sai takobin ya fada a hannunsa sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sai ya karba ya dauka sai ya ce to kai kuma wato tsare ka daga takobin nan sai ya ce aka aikar mun san ka kai mai yawan ainihin tausayi ne mai kyauta ne bai mai da sharri in an maka sharri manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ce to an kyale ka amma yi kalmar shahada sai ya ce ba zan yi ba manzo Allah ya ce ku je ka'abinka in ba manzo Allah ba je wannan sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam jagora ne na duniya hatta duniyar waɗanda ba musulmi ba ta yadda cewa ba a taɓa samun shugaba jagora gwarzo mutumin da yake ya zama bayyanansa ta zama ta ma mai duniya gaba ɗaya da kamar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai wani mutum Michael Hart wanda ya rubuta littafi ya sanya mai littafin suna zakakuran mutane guda 100 wanda duniya ba ta yi irin su ba kun san abin mamaki a cikin littafin ya kawo annabi Musa ya kawo annabi Isa ya kawo manyan masana falsafa arna da musulmi amma da ya tashi sai ya zo na farkon su wanda ya fi kowa mutum na farko a jerin gwanon shahararrun mutane 100 sai ya kawo Muhammadu dan Abdullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam kaga cewa ba musulmi bane shi yace na san ba a soke ni saboda na kawo wannan mutum amma iya ilimi na ban san kamar shi ba manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam a wannan matsayi nashi wata rana yana zaune akwai wani yaro matashi ne ba yahude ba musulmi ba wanda ke manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hidima wani lokaci shikenan sai annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam sai ya tambaya ina labarin ka kace bai da lafiya manzo Allah ce ku tashi gaba ɗaya mu je mu gaishe shi aka je aka gaida wannan yaro matashi karami ba musulmi ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bayan ya gaishe shi ya ce mashi ka musulunta yaron nan baban shi na wuri ya kalli babansa baban shi ya kalle shi baban shi bai hude ne shi ma bai hude ne a ƙarshe ne manzo Allah ce ka musulunta sai baban yaron nan ya ce ma yaron nashi afi abalkafi yi wa baban alkatimu da'a ma'ana musulunta saboda haka wannan yaron baban shi fa da yahude ne mun kuma san tsayayyen ba yahude ga musulmi amma ya yadda dan shi ya musulunta dan mene domin makarimul akhlaqi dabi'a kyakkyawa mai gargajiya mai girma dan kawo tambaye ka mana mu ya muke a yau dan Allah ya dabi'u ku da mu'amalan mu sallan mu dai ba mamaki in an ce irin ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne ko kuma iya akrabu yadda muke sa tufafi masha Allah yadda muke karatun qur'ani masha Allah yadda muke kaza da kaza masha Allah amma ibada amma mu duba mu'amalan mu ya muke akwai tausayi akwai gaskiya tsakanin akwai kyautawa juna akwai kyauta akwai ziyarar juna akwai kyautawa juna ba to akwai mutunta juna za mu ga cewa wannan abin ya yi karanci a cikin mu amma shi manzon Allah nan sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wanda muka ce shine jagoran masu kyawawan dabi'u to da ta tsaya kawai akan ma shi dabi'un ya gamsu ba har ma addu'a yake yana roƙon Allah ya ƙara masa kyawun hadisi ya tabbata kamar yadda ya zo a cikin sunan nisa'i manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa a cikin addu'ar sa Allahumma hdini li ahsanil a'mali wa ahsanil akhlaqi illa yahdi li ahsaniha illa anta ya Allah ka shiryar da ni zuwa ga mafi kyawun dabi'u da mafi kyawun ayyuka da mafi kyawun dabi'u don ba mai shiryar da bayan sa zuwa ga mafi kyawun ayyuka da dabi'u sai kai sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam har neman tsari yake yi daga munanan dabi'u da halaye marasa kyau duk da matsayinsa da irin shaidar da Allah ya bashi da kansa a Qur'ani cewa yana kan dabi'u masu girma amma duk da haka bai gamsu ba yana roƙon Allah ya tsare shi daga munanan dabi'u ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kamar yadda al-Imam Abu Dawud ya rawaito hadisin ya kasance yana cewa a cikin addu'ar sa Allahumma inni a'udhu bika min munkaratil akhlaqi wal a'mali wal ahwa wal adwa ya Allah ina neman tsari da kai daga munanan dabi'u da munanan ayyuka da san zuciya san rai abinda yake zuciya za ta kai mutum tabaro da kuma cututtuka waɗanda suke masu hadari masu muni da ka iya cutar da dawa su hana shi ci gaba da dokar Allah tabaraka wa ta'ala. Ashe kenan in mai muna so mu koyi da annabi sallallahu alaihi wa sallama a wannan fage, to wajibi ne mu kyautata dabi'un mu da mu'amalar mu da halayyar mu'amalar mu kyautata ta ku mata mu'amalar ku da mazajen ku ku kyautata, domin duk abin da za ku yi zai zama aikin banza in ba ku kyautata alakar ku da Ubangiji, alakar ku da mazajen ku, alakar ku da iyayen ku, alakar ku da sauran mutane. Duk abin da za ku duk zuwa karatu duk zuwa wa'azi ba zai amfana da ku ba duniya da lakira in dai dabi'un ku ba su da kyau. Da haka kowa sai makanta hisabi yaya take da ita da Ubangiji, tana kiyaye dokokin shi a tsoye da fili ko ba ta kiyaye ba, yaya alakata da mijinta tana kyautata masa tana faranta masa rai tana yin abinda za ta mallaki zuciyarsa tana yin abinda zai yarda da ita, in ta muke ba da kyakkyawan shaida ko rabuwa suka yi rika cewa ai wanta ba dai kaza na alkhairi ba, ko kuwa yaya yaya alakata da ƴaƴanta wajen tarbiyya tana yin abinda zai da mata alkhairi ya haifar mata da ƴaƴa waɗanda suke za a yi da farkon su a goje wa ƙarshen su zaman to alfahari ga al'ummar musulmi ko koyaya. Ya alakata da iyayenta yanzu ta samu daula gidan miji ko ta shigo birni ta ji daɗi ta zaune gari ba abin da yana mai da ƙauye ɗan uwanta tana kyamar su, yaya take yaya mu'amalarta da makwabta da abokan zama in kuna da kishiya ko kuma tana da waɗanda suke zaune a gidan haya tare, ya mu'amalarta da sauran mutane baki ɗaya. Kowacce ta tambaye kanta ga ya ma kanki gaskiya kuma ta ɗauki matakan gyara, domin idan ba ki haka ba to sai ki shiga cikin masu munanan ɗabi'u. To yaya munanan ɗabi'u suke? Su munanan ɗabi'u hana mutum ma suke yi zuwa ga kaiwa ga nasara a duniya da lahira, suna hana mutum samun walwala, suna hana mutum ya zama abin ƙauna a cikin mutane, suna hana mutum a yarda da shi ya zama abin amincewa, suna hana mutum ya zama an yarda da shi, suna hana mutum ya zama ya samu kusanci zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala, domin suka suke yi da mutuncinsa su kuma nisantar da shi daga Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. To su waɗannan munanan ɗabi'u suna aukuwa ne ta hanyoyi guda uku. Duk wata mummunar ɗabi'a da kuke gani to tana aukuwa ne ta hanya ɗayan uku. Hanya ta farko mafi hatsari hanyar zuciya, domin zuciya in ta gyaru gangar jiki ta gyaru, idan zuciya ta ɓaci gaba ɗaya mutum ya lalace. Zuciya ita ce hanya mafi hatsari mafi sauki mafi tasiri wajen samar da munanan ɗabi'u ga mutum, domin ta hanyar zuciya ce ake samun wannan muguwa ko mummunan ɗabi'ar da ake kira munafunci. Ta hanyar zuciya ce ake samun hassada, ta hanyar zuciya ne ake samun ƙiyayya tsakanin musulmi da musulmi, ta hanyar zuciya ce ake samun hikimu ka riƙa ganin ba ka san duk wani abu na cigaban mutum kana ƙoƙarin bankwafe shi ka tauye shi ka take shi ya kasa kai da abin da yake so ya kai wa. Ta hanyar zuciya ce ake samun ɗabi'ar jiji da kai ka riƙa horoko kana jin ka isa babu wani sai kai babu wata sai ke, domin ko dukiya ko matsayin mijinki ko iliminki ko kyawunki ko kaza kazanki ki riƙa jin kin fi ke raina wasunki. Ta hanyar zuciya ce ake samun waɗannan. Hanya ta biyu harshe, shi harshen nan da kuke gani ni'ima ce daga Allah, domin da harshe ake magana. A tabbatar da manufar Allah ta'ala da ya ce Ar-Rahman allama al-Qur'an khalaqa al-insan allamahu al-bayan, ta hanyar harshe ake yin al-bayan. Da harshe ne ake karanta al-Qur'ani da yake shine afdalul zikr al-itlaqi. Da harshe ne ake sauran anwa'ul afkar zikrori na Allah ta'ala, tasbihi tahmidi tahlili hawqala da sauransu. wannan marje ne ake umarni da kyakkyawa ai hani da mumuna ta hanyar marje ne ake tabbatar da tahiyatul islam yin sallama tsakanin musulmi da musulmi ta hanyar marje ne masoya kan tabbatar da soyayya su tsakanin su domin in ya ganta yana so amma kuma zuciya tana cike da soyayya da ambata ba ba za ta sani ba idan ta ganci tana so zuciyar na cike da soyayya ba ta ambata ba ba zai sani ba don haka da harshe ne ake tabbatar da wannan soyayya kai ashe harshe ne ima ce babba daga Allah tabaraka wa ta'ala to sai dai shi harshe din da kuke gani babu abin da ya kai shi hadari a cikin dukkan abubuwan da Allah ya halitta wa dan adam a jikin shi domin ko shi harshe ne a yayin da yake da amfani to kuma shi din nan kamar takobi ne mai bangare guda biyu ya amfani da harshe wajen aikin alkhairi ake zikirin Allah aka karanta Qur'ani ake umarni kyakkyawa ake hani da mumuna ake sallama ga juna ake faɗa alkhairi a cikin al'umma to an godewa Allah akan abin da Allah ya yi na ni'imar harshe to amma a yayin da za a iya wannan to kuma za a iya akasin haka da harshen a waye gari a shiga cikin mutuncin mutane a aibata mutane ko ma a yi wa Allah ƙarya a yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ƙarya ko kuma a yi abin da yake ba abu ne mai kyau ba kuma ta hanyar harshe ake aikata shi shi yasa ba mamaki manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace babu abin da ke kifar da mutane cikin wuta akan fuskokin su kamar harshe manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wani ya tambaye shi yace menene zai jamar tsira da kubuta daga wuta zuwa aljanna manzon Allah yace harshen ka wani ya zo tambaye annabi sallallahu alaihi wa sallama yace me kake mun tsoro gaba daya ya kama harshen sa yace wannan ashe kun ga harshe hadari ne sai sa mai ki sallallahu alaihi wa sallama yace wanda dai ya lamunce mani abin da ke tsakanin labbansa guda biyu da abin da ke tsakanin kafafuwansa guda biyu to ne ma na lamunce mashi aljanna menene abin da ke tsakanin labba biyu eh harshe ne ke tsakanin labba guda biyu domin labban sama da labban kafa su ne suke wa harshe murfi me yake tsakanin kafafuwa biyu al'aura idan mutum bai yi zina ba to shi kenan ya kuma tsara harshensa bai yi abin da aka hana ba to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya lamunce mai shiga aljanna direct entry ba ba lokaci shi harshe yana daga hanyoyin da ake samar da munanan dabi'u a cikin al'umma dabi'u na tar dabi'u na asha dabi'u waɗanda ba a so dabi'u masu cutar da mai yin su harshe yana da aibobi guda hudu aibi na farko a yi shirka irin shirkan da ake ta hanyar magana aibi na biyu a faɗi magana game da Allah ba tare da ilimi ba faɗin magana game da Allah ba tare da ilimi ba ya kunshi a yi wa Allah ƙarya ko a yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ƙarya ko a siffarta Allah da abin da bai dace da shi ba ko kuma a yi bid'a a cikin addini ko kuma a yi gyara ko a canza shari'ar Allah ta'ala ko kuma a korewa Allah abin da ya tabbatar ko kuma a tabbatar da abin da Allah ya kore ko a halatta haram ko a haramta halal duk waɗannan abubuwa ne da suka kunshi yin magana game da Allah ba da ilimi ba bangare na uku cutar da musulmi ta hanyar yin giba da shaidar zub da kanafi da ƙarya da annabimanci da ɓatanci da izgili da tona asirin musulmi da gori da batsa da jayayya akan barna da yabo ga wani ba bisa yadda shari'a tace ba ta yadda yaban zai wuce gona da iri ya wuce misali da kurure mutuwa in an muta ai kuka ana ihu da zagi da tsinuwa da waka da bata ko cin mutuncin mutum ta hanyar bata nasabarsa ko bata sana'arsa hanya ta hudu ko bangare na hudu na aibobi ko aibi na hudu na harshe shine amfani da harshe domin yin abin da yake kamar da ya halasta amma kuma aibi ne musulunci ma bai yarda da shi ba a yawancin lokaci kamar bara kamar roƙo kamar maula da sauran abubuwan da suke kama da wannan duk waɗannan na daga aibobin harshe to harshe shine hanya ta biyu da ake samun munanan ɗabi'u hanya ta uku da ake samun munanan ɗabi'u ita ce amfani da gaɓuɓɓa ya zamanto kai aiki da gaɓarka wajen yin abin da ba a yadda da shi a shari'a ba domin da hannuwanka da ƙafafuwanka da gangar jikinka da idanuwa da kunnuwa da ainihin kai da wuya da komai da komai duk ni'imomi ne na Allah tabaraka wa ta'ala kuma ajiya Allah ya baka don ka amfana da su ran kiyama zai tambaye ka kai bayani ya kai da jikinka to kai amfani da waɗannan gaɓuɓɓa wajen saɓawa Allah wajen yin abubuwan da suke munana ne waɗanda za a ce ɗabi'u ne marasa kyau to a sha fir Allah ya sauke ana amfani da gaɓuɓɓa ta yadda za a ce mutum na da munanan ɗabi'u wajen yin taƙama ga waninka taƙama aikin zuciya ne ba aikin zuciya ba ne taƙama ba aikin harshe ba ne ya taƙama aiki ta hanyar tafiya ta hanyar shiga ka riƙa da roƙoƙo kana jin kamar ba ka taka ƙasa dan shekaru misali ka ga yan mata na tafiya da taƙama ballan sana ma ɗaliban makarantun da ke gaba da sakandiri kaga sun riko dan littafinsa haka sun dan tsare suna tafiya kamar ba ta taka ƙasa inda kalanta karkar arba walan ta dubal jibala dula ina ba ki je bayan karshen ki cikin kabari ne tsuntso isa samu nama amma kuma tana takama tana jinta isa ba kamar ta ita ce yar wani jikar wani ba santa shine mai matsayi kaza wani nata shine kaza tana karanta darasi da fanni kaza yanzu ta zamanto ta wuce yar sakanni indire ta shiga yar jami'a ko makamancin wannan wannan taƙamar ɗabi'a ce mummuna da ake yi daga uba banda wannan raini raini aikin zuciya ne raini aiki ne na baki ka riƙa ba mutane kallon hadarin kaji ka ne masa kallon biyu ɗauki ɗaya a ƙara maka dago irin wannan kallon raini ne magana ma da raini ɗabi'a da mu'amala da raini wannan hanya ce da take da alaƙa da aiki da gaɓuɓɓa da ake samu munanan ɗabi'u ta gare su banda wannan ma girman kai aiki ne na gaɓa ba aiki ne na zuci ba ba kuma aiki ne na harshe ba cutarwar da za ka yi wa wani cutarwa ta zahiri kowace irin cutarwa aiki ne na gaɓa aibus a wajen kasuwanci mai gaɗa ta kasa ma yara ta sa ruwa-ruwa a ƙasa ta sa masu kyau a sama ta mokaɗa gwangwanin da take ɗura ko kuma take auna gyaɗar ta ƙara ruwa a gishiri ko a suga ta sa ma ƙuli-ƙuli gari ta sa ma yaji ƙuli-ƙuli ba don saboda mutane ne ba ta son yaji mai faɗa ba wanda in ba haka ne sai ta kasa biyu ga mai ƙuli ga mara ƙuli in ka zo a ce mai ƙuli ko mara ƙuli amma ka sai yaji da ya kamata ka ji ɗanɗano ya sa maka ɗanɗano a harshe sai ka ji buruz-buruz daɓas-daɓas saboda an cika shi da gari da kuma ƙuli-ƙuli an cika shi da gari da ƙuli-ƙuli ko kuma kullun da za a toya a sa gari kai kai sai kuni kana tunanin gada ce a ciki amma sai ka jiburus purus kawai saboda ya sha gari ko kuma wajen abin da ya shafi kullu kullu da ake yi na kuka ne ko na lalli ne ko kuma na kanwa ko na kubewa ko makamancin wannan a zo a tsara algami algamade ko kuma sai da nono a waye gari su tsara da abin da yake ba nonon ba domin ya tsara auki ko kuma mai sai da kunu a tsara ruwa a tsila a nuna wa mutane haka yake ko kuma masu yin wani abu daban hatta masu da gonjo su siyo abin da yake sama kasa kasa sama su mai da shi fi dubara su sa ta a cikin liya su je ce yar kanti ce duk wannan algus ne manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya hana wata rana ya shiga kasuwa sai ya je sai ya ga wato wani na sai da gishiri sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya sa hannunsa mai albarka ya sa a cikin ya kwakulla kasan wannan gishirin sai ya dilema sai ce kai menene haka sai ya ce ai ruwan sama ne aka yi ya dan taba ya taba ya taba shi sai ya ce me yasa na kasan mai lema baka dawo da shi sama ba tumatir ne a sa baji baji a kasa a sa rankwala rankwala a sama dankalin bature ne a sa ɗan mutsi-mutsi ɗan mini-mini ɗan mini-mini a kasa a kuma kuma a sa luka-luka wai dai a jawo hankalin mai tsaye wannan ana kiransa algus idan aka yi aiki ne na gaba kuma mummunan ɗabi'a ce ko mai aikata ta abin ƙi ne a wajen Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da sauran mutanen da yake mu'amala da su banda wannan mai za ku ce game da ɗabi'an nan ta ha'inci da mummunan zamantakewa da mutane kan yi a tsakaninsu da iyayensu ko tsakaninsu da 'yan uwansu ko tsakaninsu da makwabtansu ko tsakaninsu da abubuwan wato da abokan aiki ko tsakaninsu da iyalinsu mata ne ko miji ne ko ƴaƴa ne ko makamancin wannan wannan ɗabi'u munana da mu'amala mara kyau ba aikin gaba ba ce ashe kenan gaban nan da kuke gani ko gabubban nan da kuke gani suna da tasiri mai yawa wajen nisanta mutum daga Allah ta'ala idan Allah bai masa muwafaka bai masa gamdakatar ba Allah ta'ala kai mana muwafaka kai mana gamdakatar to saboda kasancewar zuciya ita ce mafi hatsari a cikin duk hanyoyin da ake samu munana ɗari domin zuciya ba wacce ake ba ta da kashi ba wuya ka bita kai nadama saboda haka yasa naga inda ya kamata indira to akan zuciya ce kuma kasancewar zuciya hanya ce babba na munanan ɗabi'u in ba a samu taimakon Allah ba kuma ɗabi'un nan munana na da yawa mun yi maganar munafunci mun yi maganar hasada mun maganar kiyayya da hikimu da jiji da kai da sauransu sai kuma naga a cikin waɗannan ɗabi'un munafunci ya fi haɗari domin shi yana ma iya fitar da mutum daga musulunci wannan yasa ni naga a wannan wurin kamata yayi in magana akan munafunci firkash wai sai yanzu ma na zo kan maudu'i to shi za mu tashi duk da nan da ne sunan shi shimfiɗa amma dai ko da yake shimfiɗa ce to ga zan so har ku tashi ku batta ba na ku so ku zauna har sai an tashi don haka zan takaita bayanai na a takaice dangane da abin da ya shafi munafuncin domin hatsari ne babba wanda da dama daga cikin muka faɗa ciki mun sani ko ba mu sani ba Allah ta'ala ya tsare mu daga munafunci to abin da zan faɗi na farko shine menene munafunci ashin larabci ma iya cewa munafunci in muka dubi kalmar a Hausa ya kunshi bayyanar da saɓanin abin da ke ɓoye ga abin da yake ɓoye a zuciyarka ko a zuciyarki sai ki bayyanar da saɓanin haka munafunci kalma ce ta Hausa amma ana fassara kalmar annifaku ne annifaku a harshen larabci zuwa kalmar munafunci a harshen Hausa to wannan kalmar annifaqu din malaman su larabci sun yi magana game da ma'anarta misali ibn al-asir ya ce kalmar nifaq masdari ne na nafaka nafaka kuwa akan ce nafaka yunafiqu nifaqa wa munafaqa wa munafaqa wa munafaqa wai sai suka ce abinda yake nibi kalmar an ciro ne daga annafaqa'u ma'anar nafaqa'u shine daya daga cikin ramin kurege kun san kurege kun san a cikin halittar Allah ba wanda yake so ya yaudara ba wanda yake so ya bada bani ya baddala miri kamar kurege da haka shi kurege ko dan farauta kuka tambaya yanda ake farautar sa daban da saura ya kuma dan farauta sauki in ga kurege a fili ya cinna karen shi ko ya bi shi da gudu ya sa kulki ya make shi idan yana cikin rami yana da hadari saboda shi kurege saboda masifaffan wayar da ya dai rami daya ba zai rami babba inda yake shiga amma yana da buga za ta kai 10 ko fiye da haka ta yadda idan aka taro shi ta nan sai ya gudu ya fado koma ta can in ya lako ya ji ba kowa sai kulle fita ku yi ta haƙi ku yi ta wahala kuna tunanin kurege kun ga shigansa ya riga ya fita ya kamfi to daga nan ne aka samu kalmar nafaka ko kuma nafaqa'u ma'ana shi wanda yake ya siffantu da irin wannan dabi'a ta munafiki wai kokari yake baddabani in ya zo cikin ku nan ga abin da yake in ya je can kuma ga yadda yake in ya koma can ga yadda yake ma'ana kamar kurege yana nan amma yana can yana da buga can yana da rami can to haka kalmar nafaka ko annafaqa'u take wadan suka ce a'a kalmar munafinci wanda take da ma'anar annifaqu a harshen larabci abinda ta kunsa shine ƙurewa ka ƙure wani abu ya zama to ka samu abin da zai suturce ka ba za a gane ba kuma haka da wannan ma'anar ma ta yi daidai da abinda munafinci ya kunsa domin munafiki abinda yake so ƙure maka yadda yake hakikaninsa hakikanin yadda za ka gane shi yayi maka anguli da kan zabo ta yadda ba za ka gane abinda yake kai ba balle ka kyamace shi akan wannan ba abinda munafiki yake nan ba to haka ma in mun dauka wannan kalmar aka ce daga sarb ne wato at-tasattur shine ka ƙura ka fake ka labe ka samu ka dan rakube to in ma wannan muka dauka ma'anar da ta dace da kalmar nafaka yunafiqu munafaka wannan da a harshen larabci ne amma wajen malaman shari'a so abinda suke daukan kalmar munafinci ma'anarta shine bayyanar da musulunci da koya kafirci bayyanar da musulunci da koya kafirci ko kuma sharri ka bayyanar da alkhairi ka koya sharri ko ka bayyanar da musulunci ka koya kafirci ka bayyanar da shirka ka bayyanar da imani ka koya shirka ka bayyanar da sunna ka koya bid'a wannan in kai wannan to sai a ce an samu munafinci kuma Allah ta'ala ya bada khabarin munafinci yayi bayani wai kakke gamsashe wadatacce dangane da munafinci da kuma dabi'ar munafinci da wasu daga cikin siffofin munafikai domin mu san su kuna yi koma cikin suratul baqara sura ta 2 kenan aya ta 8 zuwa ta 20 da suratul mujadala sura ta 58 aya ta 14 zuwa ta 19 da suratul nisa sura ta 4 aya ta 88 da aya ta 72 zuwa ta 73 da aya ta 142 da aya ta 145 da aya ta 136 in kun ga dama ma ku koma cikin suratul ali imran sura ta 3 kenan ayoyi na 168 zuwa 169 ba zan karanta kwatta ciki ba kuma ɗaliban ilimi ne ku koma cikin Qur'ani ku karanta fa iya isti'ana da tarjuman Sheikh Abubakar Mahmud Gumi rahimahullahu tabaraka wa ta'ala domin ku ga fassarori da kuma abin da sauƙin sa wanda suke ɗaliban ilimi ne sosai sun kai haddin malanta ma sai ya koma su duba tafsirai na Larabci su ga abubuwan da aka faɗi game da waɗannan ayoyi tunda na ba ku lambobin su domin mu samu mu kai inda muke so mu kai ba tare da dogon jawabi ba. Munafinci da babbansa da karaminsa, da wanda yake na koye musulunci koye kafirci da bayanar da musulunci, ko koye alkhairi ba koye sharri da bayanar da alkhairi, dukkansa bala'i ne, musiba ce, sharri ne. Wanda duk ya jarrabu da wannan ya shiga cikin musiba babba. Muna roƙon Allah ya tsare mu daga munafunci da munafukai da masu munafuncin. Munafunci nau'i biyu ne, ku karkada kunnon ku kuji da kyau. Munafunci nau'i biyu ne, akwai wanda ake kiran su da harshen Larabci annifaqul i'tiqadi, munafuncin da ke da alaka da aqida, zuciya, abinda kake kana koyewa ne a hakika ba aikatawa ba. Nau'i na biyu shine annifaqul amali, munafuncin da yake da alaka da aikata waɗansu ayyuka. Shi nau'i na farko annifaqul i'tiqadi, wato munafunci na aqida, munafuncin da ke da alaka da zuciya da kudurin da mutum ke da shi a zuciyarsa, yana da ɓangarori guda wato wajen bakwai. Ɓangare na farko ƙaryata manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama. Kaga mutum musulmi ne wai, ya ambata muku shi musulmi ne, don munafunci ba a samu cikin kafirai. Ba wani kirista munafiki ko akwai? Ba wani bai kude munafiki ko akwai? Ba wani ba ma guje munafiki ko akwai? Ba wani ba majuce munafiki ko akwai? Ba munafunci cikin su, domin su kafirai ne tsantsa, ba wani koye-koye, ba sa bayyana ta sabanin kafirci ko ba ka ba. Amma munafunci yana aukuwa ne a cikin mutanen da suka ce su musulmi ne, sun imani da Allah. A nan ake samun munafunci. Shi yasa muka ce mene a matsayin fassarar munafunci? Bayyanar da musulunci da ɓoye kafirci, ko bayyanar da alkhairi da ɓoye mene sharri. Don haka ashe a cikin musulmi ko a cikin masu da'awar musulunci ne suke samun munafukai. Dama kuma shi munafiki in dai munafuncinsa ya shafi nau'in farko da za mu ambata ne, to dama ba musulmi ba ne shi. Abu na farko ƙaryata manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Abu na biyu ƙaryata wani abu da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya zo da shi. Ina ka ce annabi ne ya zo da abu kaza, ko ba ka so ko ba za ka yi ba, karka kuskure ka ƙaryata, ka kyalama shi kawai shi ka zauna lafiya. Abu na uku, kin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a waye gari kana kin manzon Allah a zuciyarka, ko da ka burge mu, ko da wandan ka da gilgilalle ne, ko da kana sharawani da alkabba, ko da kina sa hijabi da niqabi, aka waye gari a zuciyarki ba kiya san manzon Allah, to wannan ke munafuka ce. Abu na hudu, kin wani abu na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda manzon Allah ya zo da shi. Duk abinda aka ce manzon Allah ya zo da shi, in dai manzon Allah ne ya tabbata ya zo da wannan abu, wallahi tallahi ahir, ka shedinki karki ki wannan abu ko da ba zaki ba. Da wannan ne ya zama dole in fadakar da mu akan waɗansu abubuwa da wasu daga cikinmu suke saboda ƙarancin fahimta ko jahilci ko rufewar zuciya ko makancewar ido saboda son zuciya, sai a waye gari suna nuna kyama ga wasu daga cikin abubuwan da aka zo da su. Misali, ko da a cikin tafsiri da ake na azumi, za ku ji wasu daga cikin malamai masu danganta kansu da sunna, ana ɗaukar su ahlus sunna ne, amma kuma sai ka ji suna kyamar waɗansu abubuwa da suka inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Wannan haɗari ne babba, babban bala'i ne, babban musiba ce wadda babu irinta. Domin ɗabi'a ce ta munafunci, munafuncin da ke da alaka da zuciya, don ba mutum ya hatara ya nemi tsari daga Allah ya kiyaye shi daga waɗannan abubuwa ɗin. Ko kuma ka ji mutum na bambami akan waɗansu abubuwa waɗanda suka inganta daga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam, wai dan kawai yana da saɓani da waɗanda suke aikata abu, ko yana da saɓani da masu karantar da abu. Ina ganin wannan ba musibar da ta kai wannan. Sannan muna magana misali akan jinsatul istira, wannan ɗan ƙaramin misali muke so in ba mu. Mu a wurinmu jinsatul istira ta tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kuma ƙololuwan abin da aka faɗi game da hukuncinta shine sunna, mafi ƙaranci shine mustahabi, ba wajibi ba ne, in baka yi ba a sallah ba za a ce sallar ka tana da tawaya ko kadan ba sai dai wanda ya samu dan wani abu wanda kai baka samu ba amma waye gari kana kyamar wannan abin da ya tabbata wai kawai dan masu cewa ai ko masu yi wai ba ka san su ko kuna da sabani ko baka yadda da su ba sai zama kadirin ma a wannan abin da kansa ba su ba to wannan babban bala'i ne tsakani da Allah khatari ne wanda babu irin shi inda ba za ka yi ba wanda yake dole kai amma kuma ka zo kana suka ko kana ainihin raddi ga masu ai kana raddi ga abin kansa maimakon ma masu to ina ganin wannan matsala ce babba wanda ya kamata a kiyaye wannan dan misali ne kwara ɗaya na faɗi saboda matsala ce dake cikin mu abu da biyar wanda ke da alaka da munafincin aqida munafinci na kuduri a zuci shine yin farin ciki saboda kaskanci ko tawaya ko rashin ci gaba da addinin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi ya samu akwai wanda suna farin ciki su ji musulmi sun shiga cikin matsala akwai wanda ke da farin ciki su ji a ce addinin musulunci ya samu matsala a wuri kaza ko ya samu tawaya ko ci baya to wanda duk yake da bi'antu da wannan tabbas ya da bi'antu da dabi'ar munafinci munafinci na itikadi abu na shida mutum ya zama baya farin ciki na aka ce musulunci ya samu daukaka ya samu nasara ya samu cigaba to wanda duk bai wannan in dai baka jin farin ciki na samun ka in baka jin farin ciki na daukan ka a dalilin cigaba da aka samu to ina tabbatar maka da cewa kana da dabi'a ta munafinci munafincin da ke da alaka da kudurinka na zuci to ya kamata ku sani wanda ke da irin wannan siffa ko dabi'a guda shida to ya fita daga cikin addini ko ba wato ya fita daga musulunci ba shi a ranar kiyama ma azabar shi ta fita saura domin zai zauna ne a ƙarƙashin ƙasa a wuta can ƙasan wuta sannan kuma Allah a cikin alƙur'ani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisai ingantattu sun siffanta su da siffofi mafi sharrin siffofi an siffanta su da cewa su kafirci suke yi an siffanta su da rashin imani an siffanta su da izginanci da addini an siffanta su da sukan addini an siffanta su da karkacewa gaba ɗaya daga hanyar Allah da kuma karkata zuwa ga makiya addini duk waɗannan siffofi ne da aka faɗa waɗanda suka siffantu ko suka ɗabi'antu da ɗabi'o'in nan guda shida waɗanda muka ce ɗabi'u ne na munafinci waɗanda ke da alaƙa da ƙudurin mutum a zuciyarsa ma ambaci ƙaryata manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ko ƙaryata wani abu da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya zo da shi ko kin manzon Allah a zuciyar mutum sallallahu alaihi wa sallama ko kin wani sashi na abinda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya zo da shi ko farin ciki saboda kaskanci ko tawaya ko rashin ci gaban da addini ya samu addinin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya zo da shi ko kuma kin yin farin ciki da nuna rashin jin daɗi saboda nasara da musulmi ko musulunci ya samu wanda duke da ɗaya daga cikin wa'annan guda shidan to shi ba musulmi bane kuma shi abokin arna ne ya karkata ga maƙiya addini shi kuma da za a sa cikin mutanen kirki ba Allah ya tsare mu da waɗannan ɗabi'u muna ma ba ta cewa nau'i na biyu na munafinci shine munafincin da ke da alaƙa da ayyuka a gaɓuɓɓa da zaman to kana aikata waɗansu abubuwa kuma waɗannan abubuwan a waye gari ɗabi'u ne na munafukai ku ji da kyau wallahi da dama musulmi sun faɗa cikin su to amma masu irin waɗannan ɗabi'un ba a ce musu kafirai ba a ce musu sun fita musulunci ba a ce musu abokan arna ba a ce musu ba su da imani ba a ce sun karkace wa gaskiya gaba ɗayanta sai dai suna da ɗabi'un da idan suka taru suka yi yawa akwai yiwuwar su rasa alkhairin duniya da alkhairin lahira kuma ko da Allah ya yafe musu a ranar kiyama daga cikin azabarsu ba za su shiga aljanna ba a tashin farko a farkon lokaci irin lokacin da za a ga dogara a kan gaba ina can gaban ku ina cewa ku zo ku tsaya ko malam Musa ya yoce gaba a dukan mu dai za dai mu jira ba zan bari ba a to dukan mu hadda kuma dai da duk sauran mutanen kirki ahlus sunna wanda muke roƙon Allah ya sa mu cikin sawan farko don shiga aljanna to shi wanda ke da irin waɗannan ɗabi'un to shi ko da fa zai shiga aljanna yana daga matsalolin su cewa ba zai shiga a karan farko ba sai kun ko yaya ne dai musiba ce ballan tana ma suna iya taruwa su yawa su zama to sun zama dalili murfi mabudin munafinci ke da alaka da kudurin azuci to kuma waɗannan suna dewan gaske yawan su ya kai yawa amma manya-manya ogogi matakan farko guda hudu ne waɗanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambata na farko yin ƙarya wajen bada labari duk abinda zaka faɗi sai ka ƙara da wani abu dan ƙara gishiri dan ya zaki ya zama zarbaina to wannan dabi'a ce ta munafinci munafinci irin na aiki da gababba na biyu ha'inci ga mutumin da ya amince maka kai masa ha'inci na uku yaudara idan an yarjejeniya da ke akan wani abu sai ki yaudara na hudu wuce iyaka wajen husuma ya zama to ana da sabani da ke ai da baki hakuri ki ƙara shan tambara kina ba zan yadda ba wallahi ko sama da kasa za su hadu ni ba zan yadda ba wannan kin yi fadirci cikin husuma kin wuce ka'ida kin wuce iyaka na biyar karya alkawari saba alkawari duk alkawarin da aka yi sai kin karya to waɗannan abubuwa guda biyar to su ne fa manya ɗiban fari a cikin ɗabi'un munafinci na gaba bayan su akwai ɗabi'u daban-daban da su ma suna da alaka da munafinci munafinci na gaba munafinci na aiki annifaqul amali na ɗaya bayan waɗancan biyar ɗin jin kasala a wajen bauta lokacin sallah yayi da rika jin kasala ba ta son ta tashi wannan dabi'ar munafikai ne wai za qamu ila salati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna allaha illa qalila mudhabbina bayna dhalik la ilaha ula'i wa la ilaha ula'i ba wa da lokacin da shi munafiki ya dace da yabi na kafiri ko ku sani ba akwai a yau waɗanda ke fitar da musulmi da musulunci kamar munafukai ba ya kude da ba na fare ba ta riga ka san shi ba zai maka layan bata ya maka layan zana zai maka faddabani ba zai maka don ka san shi Allah ya gaya ma kwalo-kwalo game da shi amma munafiki kuna haɗa sahu da shi a sallah kila lokacin azumi ya ce maka yana yi za ka haɗu da shi a aikin haji zai zo ya fitar da kuɗi ya ce ya ba da zakka za a gan shi a gaba-gaba wajen karatu amma munafiki ne ya ɓoye abin da ya ɓoye. Da haka ya zama ya fi kowane irin mutum hatsari daga cikin mutane da ke ƙiyayya da addini. Abdullahi bin Saba la'anatullahi alaihi da kuma Abu Lu'lu'a al-Majusi la'anatullahi alaihi wa ala man walahu wattaba'a hawahu waɗannan mutane dai barnan da suka yi wa musulunci ba a samu wanda ya barna ga musulunci irin su ba. Kun san haka? Shi Abdullahi bin Saba ba Yahude ne amma bai zauna cikin Yahudanci ya barna ba don barnai za su zama ragaggiya ne wallahi barnai shi za su zama ragaggiya a to musulunci wasa ne kaka gara ta kai da dutse akwai abin da gara za ta yi wa dutse sai dai ta gurguri dutsen talata amma za ta cinye shi ba yadda ba Yahude zai yi amma da ya ga yana so ya ɓata addini yayi sai da awar ya shiga musulunci to tunda ya shiga musulunci ya kuma cusa kanshi ya kutsa kanshi ya shishige ya zama ya samu karɓuwa cikin musulmi ashe ashe mugu ne dan masara ana goyon shi na gebu ya kulla abinda ya kulla wa musulunci da musulmi lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya ashe da ma munafiki ne ba a sani ba ashe bai bar yahudancin ba amma ya bar musulmi da sunan imani da sunan zuwa sallah da sunan bin manzon Allah wajen yaki ashe ashe makarnaci ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na barin duniya sai ya fara kunna wutar bala'i yayin kalle yace ai ba wanda yake cancanta ya zama shugaban musulmi gaba ɗaya sai Ali dan Abi Talib radiyallahu anhu wa arda ya ba kirkiro kariya la'natullahi alayhi yace ai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bar wasiya cewa Ali ne khalifa musulmi na farko a ƙarshe sai ma yayi yana cewa ai Ali ne ma matsayin Allah yake to wannan da'awar da ya fara to ita ce tushen shi'a wannan da'awar da ya fara ita ce tushen shi'a wannan yasa Husayn al-Katib a Husayn al-Musawi a cikin littafinsa lillahi kuma litarikh yake cewa ko an yi ko an so su in shi'a alaƙar su mu'assisinsu jagoransu na addini shine Abdullah ibn Saba la'natullahi alayhi wannan yasa ba mamaki mu ga cewa baka taba ganin wanda yake ya amsa sunan dan shi'a ne shi amma a waye gari ka ga cewa yana sha'awar ya ga musulmi sun nasara shi kullun gabansa da musulmi ne alaka sa da arnani su ne aka hada baki da su aka rusa duk daulolin musulunci gaba ɗaya da aka yi su a duniya da hannunsu aka yi kai ba ma dauloli cikakkun dauloli ba ko ɗan nan wanda suka dan kamanta abin da suka kamanta irin su Afghanistan da ɗan ainihin shi'a aka hada kai aka shiga kasar Iraki inda ma ba ma addinin suke yadda Allah yake so ba barna ma ake galibi a shugabance a hukumance da shi Saddam ya kasance yana yi amma saboda yana danganta kansa da sunni ne shi ɗan shi'a suka hada baki da arna mushrikai kafirai aka shigo aka ruguza kasar ba mu taba jin ɗan shi'a ya dauki gurneti ko bomb ya kai hari wajen arna ba sai dai ya je masallaci ya kashe musulmi domin shi addinin sa ahlus sunna ma halalul dami ne jinin sa ya halasta dukkan kunan jinin ku ya halasta wajen su amma abin da nake so in gaya mana shine ya aka yi shi Abdullahi ibn Saba ya samu kaiwa ga abin da ya kai ta wata hanya ya bi ta yahudanci ta yaya ta munafunci domin sai da haka zai iya samun ya barnar da ba zai iya ba in yana da yahudi Abu Lu'lu'a al-Majusi la'natullahi alayhi ba majusi ne ba maguji ya yi da'awar ya musulunta ashe ya koya kafircinsa a koye ne a zuciyarsa kuma mugunta ce sa'annan ya bayyana da musulunci a ƙarshe ya aka yi shi ya kashe sayyidina Umar ɗan Khattab radiyallahu anhu yana cikin sallah ya yi masa suka guda shida irin sukan da ya daidai da harbi shida da aka yi wa Malam Jafar Mahmud Ali Umar ɗan Khattab na sallah da sallar asubahi a ranar juma'a kamar yadda Malam Jafar sallar asubahi a ranar juma'a aka yi masa harbi shida Allah ya ji kanshi ya karɓi mutuwarsa a matsayin shahada ya iya ɓarnan yana da majusi a fili ɓalo-ɓalo ya yi munafunci ashe kenan munafiki ya fi kowane irin halittar Allah a doron ƙasa zama hatsari da ɓarna a cikin musulunci yau ko faɗa ake ko gaba kuke amma da wani wanda ba dangin iya ba rawa ba da ya haɗa ku da kuma a ce wane ko ƙani kuke faɗa da shi yaya wanne ba ɗari nawa da ko ƙani domin ɗan gida ne ya san makwanci da san nashi wancan kuwa dama kun san inda kowa zai iya zuwa ya ƙuya ya hari abokin gabansa misali to haka arni kafiri mushriki ɗan waje da kuma wanda yake munafiki ɗan gida to yin kasala cikin bauta ɗabi'a ce ta munafikai saboda haka mutum ya rika jin bai san tashi da asuba ai wallah bai rija barko matsala ce babba yaƙi zuciyarki ɗabi'ar munafinci ne ke so ta shige ki na biyu riya duk abin da mutum zai yi ba don Allah ba duk abin da mutum zai yi yana so a san shi a san yayi yana so a san yayi hatta zuwa karatun nan in ta zo tana so sai malam ya san ta zo ba don akwai wata maslaha ba na cewa akwai tsari na cewa tazo din a san tazan na da fa'ida ga makaranta ko wanda suke zaman a yake da kawai shi shige ne sai dai an san tazo dan duk sauran ma zuwa san cewa ba su da wasan zuwa makaranta wannan dabi'a ce ta riya kuma duk mai riya aikin sa gaba daya batacce ne wajen Allah Allah baya san aikin ranar kiyama bai da komai wajen Allah wata za ta je jami'a ne dan kawai a ce a gidansu ita ta fara yin jami'a ko kuma za ta karanta darasi kaza ko fanni kaza dan kawai a gidansu a ce ita ma ta iya kaza an yi don Allah to riya dabi'a ce ta munafunci na uku rashin ambaton Allah rashin yin zikiri mutum ya zama baya yin zikiri duk mutumin da bai zikiri to yana da ɗabi'u na munafukai wala yadhkuruna Allaha illa qalila zikiri da muke magana a kai ba wai shi ne dogon bayani ba domin ku duk nan ahlus sunna ne masha Allah Allah ya sa mana albarka baki daya in muka ce zikiri muna nufin zikirin da ya tabbata cikin Qur'ani da sunna bisa yadda shari'a ta karar ba zikiri na bid'a ba ko zikiri na shirka ba babu ruwanmu da wannan masu yi ashhadu akan wuyansu na hudu gaggawa da sauri matuka a cikin sallah ko kaban ku cewa kun kun kama ana canis kun kun shi kenan wannan ɗabi'ar ta gaggawa cikin sallah ɗabi'a ce ta munafunci domin hadisi ya zo ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce sallar munafukai ba sa yin ta a kan lokaci a farkon lokaci da wuri sai sun bari lokacin ya kusa fita sai su zo fita kwakwakwakwak irin kwakwakwakwar kuciyar nan da ake ciwa to wannan ɗabi'a ce ta munafukai Allah ya tsare mu na biyar zundan masu ayyukan alkhairi mutum yana aikin alkhairi kuma ana zundan shi kafin a fara wannan karatu malam Musa ya yi bayani mai ɗan tsawo game da wata baiwar Allah da irin ƙoƙarin da ta yi ko to akwai kuma wanda su ba su ba da ƙwandara ba amma kuma suna nan suna zundanta ka ganta mai neman shishigi mai san asani mai kaza don Allah ba a samu wannan cikin mutane to ɗabi'ar munafukai ne su ne waɗanda ba sa alkhairi kuma ba sa san a yi kuma idan an yi tizunɗe allazina yalmizuna almutawwi'ina min as-sadaqat wallazina la yajiduna illa juhdahum fayaskhiruna minhum sakhira Allahu minhum su ba za su yi ba amma kuma wanda zai yi sai sun magana a kan shi ko a fili ko a ɓoye in ya bada da yawa su ce ya bada da yawa neman shishigi yake neman san a sani yake neman a ce ya iya ne neman a ce ya fi kowa ne su ba su bada ba in ya bada ɗan kaɗan su ce da Allah su ɗan abin da ma ya bada su ba ba su bada ba to wannan ɗabi'a ce ta munafukai Allah ya tsare mu na shida izgili ga Allah da izgili ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da kuma izgili ga sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama ka riga izgilanci ga Allah ka riga izgilanci ga manzon Allah ka riga izgilanci ga sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama wannan ma ɗabi'a ce ta munafunci Allah ya tsare mu na bakwai rantsuwa akan ƙarya mutum ya san ƙarya ne ya sharara ƙarya ya kuma rantse da Allah ya kafe annabi sallallahu alaihi wasallama ya gaya mana Allah ma Qur'ani ya gaya mana ɗabi'a ce ta munafukai kuma ana samu daga cikin mu a samu wasu ƙaran ruwa kan ƙarya da gangar ko ba a samu don Allah to ɗabi'ar munafukai ne akwai wacce ke zo ta zamanto munafuka ko ta tattanto ɗabi'ar munafukai na takwas rashin son ciyarwa don Allah rashin son ciyarwa don Allah wa mutum ba zai ciyar zuciyarsa ba don Allah in ba zai ba da wani abu sai in za a faɗi kamar yadda za mu ga wasu ba za su ba da kyauta ba sai in za a sanar a rediyo ko in ba suna a jarida na tuna lokacin da muke ɗalibta a digirin farko a jami'a akwai lokacin da aka je neman taimako a ƙarƙashin ƙungiyar ɗalibai musulmi ta Najeriya MSS muka je wajen wani ya ce shi ba zai ba da wani abu na taimako ba sai in za mu buga a jarida ko za mu tara jama'a mu sanar da su muka ce a kada ran kada han rike kudin ka mu tafi da mutuncin mu bai ba da kwandala ba sifin kwabo ko maballin baban gida bai ba da to mu je zama ne a gaban Allah ba zai ce da dukiyar da gaban Allah to wannan yana dabi'a ce ta munafinci Allah ya tsare mu nasara watsi da musulunci kai birif kai bihim da musulunci ba abin da ya dame ka da harkar musulunci kai dai kana musulmi ba ka ko ba ka shukar ko amma ko baka damu da musuluncin ba ba abin da ya dame ka kana nan dai an yanka maka ragon suna masha Allah sunanka alu ko tanku ko sallan ko sadu in mace je da kandala kandala kili shi taro ba ta da gwamma da sauransu su ne dai amma abin da ya shafi musulunci ba abin da ya dame ta da shi idan aka wayi gari da damilar dan ladi idan aka wayi gari da dada da gwamma sai dai kawai sunan musulmi ne an yanka masa rago da ma wata matan ba zan faɗi sunanta ba a nan amma da na faɗi dai amma ba zan faɗi ba saboda dalili da in ya zama tunai wannan suna kawai dai an yanka rago musuluncin bai shiga ba a aikata ba a gani ba to wannan ɗabi'a ce ta munafukai ɗabi'a ta goma yaɗa jita-jita wai tinkisa ai waɗanda suka shiga cikin wannan kuma ya suna duwa ko ba haka ba shi kuma Allah ya tsawatar ya nuna ɗabi'a ce ta munafukai yaɗa jita-jita kamar yadda ya fi da Qur'ani وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منه لعلمه الذين يستنبطونه منه تبيعة تتمنافقين بس أنت تنكش سيدة تياتها سنة تبدأها بس أنت سلطان تنشيبا تبيعة تتمنافقين هكذا من يأتى برنا ake wanne yayi kaza ko wanda tayi kaza aje ai ta yadawa dan mutane sani wannan ma dabi'a ce ta munafikai dabi'a ta 11 ai banta dokokin Allah ga dokar Allah ka rika cewa bata dace da zamani ba ka rika cewa ai wannan ma ci bayani wannan wallahi zai ka kai mutum ga fita musulunci gaba ɗaya bai kuni ba kuma abin ta kaji ana samu daga ƴan boko dewa suna da irin wannan ɗabi'un da wasu 'yan siyasa da yawa suna da irin waɗannan ɗabi'un da waɗansu ne wanda shaitan ya ɗaga sai ya masa tuktuk na sharri suna da irin wannan ɗabi'un sai ya zo mu ce ga ganin ma ai dokokin Allah ma sun zama na baya ai an ci baya ai yanzu wa yake magana ana wai zamanin kwamfuta da intanet da menene wannan ci baya ne ka ji zancen banza wani irin ci baya addinin Allah dokokin Allah tsarin Allah sai dai tsarin demokradiyya bayan demokradiyya tsinannen tsari ne kafirin tsari ne mushriki da maguje Allah ya tsine ma demokradiyya dama an kawo ta ne don taimakawa da musulunci Allah ya tsine mata Allah ya ruguza mana demokradiyya ya tabbatar mana da al-khilafa al-islamiyya wannan demokradiyya da ta manto karfan kafa ta zama na musiba kamar mushe a yayin yunwa za a mutu dole a cika to Allah ya kawo mana nama yankakke da aka yi bismillah ya raba mu da mushe karfan kafa tsinanni kawai dai inda matsalar take shine mun samu kanmu cikin wani hali ne na ni'asu halin kakani kai bari bala'i bala'i saboda haka sai ran bala'ani sun auku bala'ani sun auku tafiyar bala'i kenan ko bala'ani musibani sun auku saboda haka sai a yi mene sai a yi irtikabin a khaffu darrai ko ba ka yadda take ba usul saboda haka sai muka ce to tunda dai musiba ce yi bala'i bari musiba to yi kenan mu samu wakilai su je su yi mu ta masa addu'a Allah ya taimake su tsaye da abin da ya kamata ko da dai cikin barna goma aka rage daya an samu ci gaba ko ba haka ba amma yaudara ce ka ɗauka ko ki ɗauka demokradiyya zai kawo musulunci wallahi ba ruwan demokradiyya da musulunci ba ruwan musulunci da demokradiyya ko akwai babu amma dai muna ɗauka darura ce saboda haka dole mu samu wakilci wasu daga cikinmu da muke ganin ba laifi suna ɗan dama-dama su je su wakilce mu su yi waɗannan abu da ake yi mu kuma bai taɓa addu'a Allah ya taimake su kar su lalace kar mai hasaran su su ɗan rage abin za su iya ragewa ɗan tsaye da adalci ko mai ƙanƙantar shi amma wallahi tallahi ba hanya ce mafita ba ga musulmi gaba ɗaya saboda haka tabbas ka ɗauka dokokin Allah ka raina su ko kana ganin ba su dace ba ko kana ganin sun zama na baya ko kana ganin lokacin su ya wuce to wannan ɗabi'a ce ta munafukai Allah ya tsare mu na 12 kaskantar da mutanen kirki ta kaskantar da mutanen kirki wannan ɗabi'a ce ta banza kuma ɗabi'a ce ta munafunci akwai wanda suke ma'aunin girman mutane a wurin shine menene abin duniya kuɗi mulki su ne abubuwan da ake amfani da su a girmama sai ki ga yanzu ke ko a gidanku in ba ki dace ba kina da addini kin mai da himma ga addini amma sai zama su a gidanku ma ana miki kallon yawo ki nemi abu a hana ki ki ce kina son ka za a ki maki ga wata kuma tana sharmoniya tana yin abin da ta ga dama ta saki kaba tana casan yadda take so ta casanta amma kuma da abin take so a yi mata ke kuma mai dan hijabi ke kuma mai niqabi kin zamanto abin kyama abin wulakanta a gidanku ma ana samun ni sai ki ga a gidanku ma za a yi samun ni ko ba a samu to wallahi masu wannan ɗabi'a su bi tsoron Allah su daina kaskantar da mutanen kirki ko wulakanta mutanen kirki to wannan ɗabi'a ce ta munafukai na 13 kin yin sallan farilla cikin jam'i a haƙƙin maza domin maza ne ke yin jam'i ko mata suna sallan su a gida in suka yi a gida mata fi lada a gidan ma sai a ɗaki ya fi lada amma ba laifi ne zo masallaci ba idan akwai maslaha zuwan masallacin musamman idan sun zo masallaci ya zama za a yi karatu a yi sallah tare ko kuma a gama sallan a yi karatu ai akwai maslaha cikin zuwan su amma idan ba haka ba zauna a gida ya bi ko kuma in ta zauna a masallaci in ta zo masallaci za ta fi samun karsashen yin sallar fiye da in ta yi a gida ita kaɗai kasala zai kamata musamman kamar yadda aka yi sallar tahajjud a kai karshe na ramadana duk da cewa an samu wasu ma daga cikin wani zuka ma suke tare da neman su ba Allah ya ce ba manzon Allah ya ce ba wani malamin kirki da ya faɗi wannan magana a duk cikin malaman da na yanzu kawai su yan Najeriya sun kiro in zo maka kansu masiba sun dora maka kansu sun ce haka suke so su rayu wannan abun bakin ciki ne Allah ya shiryar da mu baki ɗaya da su ɗabi'a ta 14 kawo barna a cikin mutane da sunan gyara wa idza qila lahum la tufsidu fil ard me suke cewa qalu inna ma nahnu muslihun ɗabi'a ce ta munafukai ka rika kawo barna amma wai kai ka ce gyara kake so kai ɗabi'a ta 15 ba da uzuri na ƙarya kullun ka ba da uzurin ƙarya kullun ka ba da uzuri na ƙarya me yasa kike zo makaranta ba zai kake zaka zaya ya ga mun ganki a zo makaranta kullun uzurin kuma na ƙarya to wannan ɗabi'a ce ta munafukai domin kuwa su ne suke ba da uzuri don kar su je yaƙi na 16 umarni da mummuna da hani da kyakkyawa musulmi ne yake yi shi umarni da me kyakkyawa hani da me mummuna to shi munafiki akasin haka yake yi sai yayi hani da kyakkyawa yayi umarni da mummuna ɗabi'a ce ta munafukai kamar yadda Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa wal munafiquna wal munafiqatu ba'dhum awliya'u ba'd ya'muruna bil munkari ko ba haka ba ɗabi'a ce ta munafukai na 17 mantawa da Allah mutum ya manta da Allah gaba ɗaya nasullaha fanasuhum sun manta da Allah Allah ya manta da su wala takunu kallabina nasullaha fa'ansahum anfusahum ula'ika humul fasiqun ɗabi'a ce ta munafukai su manta da Allah ya ke mantawa da Allah ba a tunanin Allah a abin da za a aikata ba a gabatar da umarnin Allah cikin abin da za a yi ba a zikirin Allah yadda shari'a take a yi ba a sa dokokin Allah a gaba cikin duk abin da za a yi ba a tabbata hukunce-hukuncen Allah a addini da rayuwa to yake haka an manta da Allah kuma ɗabi'a ce ta munafukai na 18 ƙaryata alƙawarin Allah da alƙawarin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam Allah ya alƙawari musulunci zai ɗaukaka kaji cewa musulunci ba zai daukaka ba, kaji cewa musulunci ya shiga cikin halin da bai taba samun daukaka ba, to wannan munafunci ne. Allah ya ba mu labarin shi zai tabbatar da addinin sa, ya rinjaye shi akan sauran addinai, ya bayyana shi, ya daga shi, ya fifita shi. Kiji cewa ba haka bane, saboda wai kina ganin duniyar arna da kafirai, America da Ingila da ƴan barandansu sun taru sun yi taron dango sun yi hari ga musulmi da musulunci baki daya, duk wannan aikin banza ne. Wallahi lokaci zai zo maki sallallahu alaihi wasallam ya ga mana ko mu dinnan da kenan muna da rai ko ba mu da rai, sai an waye gari gaba ɗaya Yahuda kasar sai an karar da su, duk sai sun kare har a samu da yahu ne ya gudu ya koye a bayan dutse ko bayan itaciya bishiya, ya zama dutsen Allah ya sa ya magana, itaciyar ta yi magana ta ce ya kai musulmi zo baya na akwai da yahuda ka kashe shi, ice ɗaya ne ba zai yi magana ba, iccen garkar shi kadai ne ba zai magana ba. To mutum ya ji cewa wai musulunci ba zai taɓa samun ɗaukaka ba, to wannan ɗabi'a ce ta munafukai. Alƙawarin Allah ba zai cika ba, ɗabi'a ce ta munafukai. Ba su ne suke cewa ma wa'adana Allah wa rasuluhu illa gurura ba, ba munafukai ke faɗin wannan ba. Ɗabi'a ta 19, ba da himma ga gyaran zahiri da watsi da gyaran baɗini. Kullum abin da zai bayyana ga mutane shi kika fi son ki. Zabai ki za a yi jaji da niƙaji da safarif har da safar hannu. Wannan gyaran zahiri ne yana kuma da ke kuma umarni ne na Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama. Amma ki tsarkake zuciyanki daga saƙo da abubuwan da shari'a ba ta yadda ba, bai fi wannan na zahirin da kika yi ba? Ya fi kome ba? Ka ga cewa na zahirin ma umarni ne, amma kuma na batinin ya fi. Ya zamanto abin da zai a gani a yaba a ce kin yi ko baki ba, shi kika fi ba muhimmanci fiye da abin da yake na tsoye ne tsakanin ke da Allah ne, ki fi ba wancan fifiko akan wannan, alama ce ta munafukai. Na 20, rashin fahimtar addini. Ya zamanto mutum ya zamanto kamar kai a cikin tukunya, ba wayewa, ba ganewa, ba fahimta, ba ƙoƙarin sanin addini, to wannan ɗabi'a ce ta munafukai. Yaquluna la'in raja'na ila al-madina layukhrijanna al-a'azzu minha al-azal walillahi al-izzatu wa li rasulihi wa lil mu'minin walakin al-munafiqina, me Allah yace, la ya'lamu, ba su sani ba. Ashe ɗabi'a ce ta munafukai rashin sanin addini, ko ba haka ba? Ƙoƙarin gane addini da wayewa game da harkar addini ɗabi'a ce ta mu'minai. Shi yasa kuke kokarin zuwa makaranta, Allah ya saka muku da alkhairi, ya saka mazajenku da iyayenku da ke ba ku dama da goyon bayan zuwa wannan wuri don a karantar da ku addinin Allah. Ɗabi'a ta 21, barin saban Allah a fili. A fili ba za a saba wa Allah ba, amma kuma me yasa ba za a saba wa Allah a fili ba? Saboda tsoro ko kuma saboda gudun magana. Amma yanzu mutum na da jarumta da ƙarfin gwiwa da ƙarfin zuciya wajen saba wa Allah a ɓoye, wannan ɗabi'a ce ta munafukai. To waɗannan na daga cikin ɗabi'u na munafunci. In kun bi lissafin da kyau za ku ga na ambaci guda 21 bayan biyar ɗin farko, in kun haɗa sun zama 26. Su ne ɗabi'u na munafunci da ke da alaƙa da annifaqul amali, wato munafinci na aiki. A hakika mai wannan ba za a ce mashi ba musulmi ba ne kai tsaye, ba za a ce mashi ya ridda ba, ba za a ce mashi ya yi kaza ba, a'a. Amma yana cikin babban bala'i, yana cikin musiba mai girma, kuma in suka taru suka yi yawa za su iya rikidewa su zamanto munafincin da ke da alaƙa da ƙuduri itiƙadi. Haka nan in nisabin ku ya tafi daidai, na ambaci ɗabi'u guda 6 ko halaye ko siffofi ko tadodi guda 6 na munafincin da ke da alaƙa da ƙuduri ko itikadi, wanda muka ce waɗannan 6 kai tsaye suna fidda mutum musulunci, suna sa shi a ce mashi yana da kafirci, yana da munafinci, yana da sharri, yana da ɓanna, kuma zai zauna a wuta dindindin ba fita har abadan abada. An kun haɗa 26 da 6 sun zama 32. to daga karshe ya zamu kubuta daga dabi'un munafinci annifaqul i'tiqadi da annifaqul amali ya zamu kubuta daga nisu hanya ta farko mutum yana yana jin tsoron munafincin ma kullum ka rika tsoron munafinci dan ka ga munafinci bala'i ne to wannan tsoron zai saka ne ka ji taka tsantsan ka shiga taitayinka ko kar ka fada cikin sa hanya ta farko kenan hanya ta biyu ikhlasi tsarkake zuciya yi don Allah duk abin da za a yi ai don Allah ko menene shi in za a yi so ai don Allah in za a yi ki ai don Allah in za a yi don Allah in za a yi fushi don Allah komai don Allah komai na uku kokarin gyaran zuciya da koyi himmar da mutum yake yi a fili duk wani abu da zaka yi da zai kana da himma to ka zama kana koyaye shi gwargwado ka mai da himma ka zuwa ga me gyaran zuciya tazkiyatun nafs abu na hudu kokarin koyi alheri duk abin da zaka yi na alheri ka koyaye shi kar a sani domin ta hanyar bayyanawa ne da yake shiga ko duk da cewa akwai inda bayyanar da alkhairin ke da amfani kuma ya fi koyaye shi muhimmanci idan nan yanzu kafa a tashi aka ce to ana neman taimako kuma yau taimakon da ake nema ba ta rosishin da kuke ba da bane ba naira biyar goma ba taimako ake so ma makon taimako ana so kafin a bar nan a tara naira dubu ɗari misali duk kuka turko-turko mai goma ba ta zo ta ba da ɗan ce mai yawa ake so mai ɗari tana ganin ya sa akwai sai da talake nan yau ina jarin zoɓon zai ƙaru kuma ko kuma jarin kuka ne tana tsoro to babu laifi a samu wata zaruma jaruma don Allah za ta yi ta fito ta ce malam gana wane ne na farko ta ba da dubu biyar jarin kuka sai ya fito jarin zoɓo sai ya fito jarin sai da bulawo sai ya fito ko ba haka bane a nan wurin ba ta yi ne da wata manufa ba in dai don Allah ta yi ta yi ne don ta fara da alkhairi ta shajja'a ta karfafa gwiwar saurasi a nan wurin tana da lada na musamman akan wannan kuma duk wanda ta yi koyi da ita wajen wannan aiki sai an ba ta lada kwatankwacin ladan wancan saboda alkhairin da ta dafa amma ba inda ba maslaha ce ta hukunta haka ba na ka fito ka bada a fili saboda kai abin koyi ne za ka karfafa gwiwar saura ba to ina so in gaya muku ka boye abin da za ka yi na alkhairi ya fi alkhairi na fata an gane bambancin hanya ta biyar da za a biyo don kubuta daga munafiki wanda kuma yake hanya mafi girma gaba daya akan wanda muka ambata ita ce hanyar addu'a mutum ya roƙon Allah ya ta roƙon Allah ya tsare shi daga munafiki ya tabbatar masa da tsoransa da kuma ikhlasi da yin komai don Allah hanya ta shida aiki da ilimi aiki da ilimi duk abin da ka sani ka aikata duk abin da ka ji an ce ba kyau ka bari duk abin da ka ji an ce mai kyau yi kokari ka aikata amma ba ka yi aikata ba kai ta burin Allah hore maka da za ka aikata wannan zai taimaka ka kubuta daga munafinci hanya ta bakwai zama da mutanen kirki da mu'amala da mutanen kirki domin ana sa ran mutanen kirki ba za su yi ba ana sa ran mutanen kirki ba za su haɗu da gubar bid'a ba ba za su haɗu da dabin shirka ba saboda haka zama da su zai taimaka hanya ta takwas karanta labaran mutanen kirki da tarihinsu wani mutumin kirki shekara 1200 da kaza da ya wuce ga abin da ya ga yadda ya ga kaza da sauransu karanta tarihin mutanen kirki manya ɗiban fari ɗan bazan jiya sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sauran mutanen kirki daga tabi'ai da tabi'u tabi'ina da suka zo bayansu na taimakawa ka zamanto ka kubuta daga munafunci abu na tara nisantar bid'a da 'yan bid'a domin bid'a gubar هي أحب إلى الشيطان من المعصية شيطان يفسد البدعة في أساق الله domin mai sakon Allah yana tuba da wuri don ya san ba ce gure ba dan bid'a ko katafa yake cewa shine masoyin Allah shine masoyin Allah kike kan daidai kai kana kafalla to barin bid'a da mai san kan bid'a na goma lazimtan karatun alqur'ani da zikirin Allah tabaraka wa ta'ala tilka asharatun kamila wadannan sune hanyoyi guda goma da idan an bi in Allah ya so ya yarda za a kubuta daga munafiki ina ganin zan iya zama in huta in bar malam Musa ya ci gaba da kuma sauran duk waɗanda ya kamata su yi magana hakika sako na gare ku gaba ɗaya shine tabbas musulmi sun ke banta da aqida sun ke banta da ibada da ta dace da koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama tabbata kuma daga bid'a sannan sun ke banta da mu'amala kyakkyawa tabi'a nagari tabi'a ta kwarai kamar yadda suka ke banta da ilimi da kuma aiki da ilimi da yin da'awa zuwa ga ilimi dukkan ku nan abinda kuka ji tun daga ranar farko har zuwa yau da abin za a yi nan gaba da wanda kuka ji bare da barancin da duk sauran shekarun nan ku yi kokari ku yi aiki da shi gurgurdan iko sannan ku karantar da wasu ku cikin hikima da tausasawa domin su gane duk al'umma ta gari baki daya muhallin sunna jara muke nema na kowa da kowa dan bid'a ko suna so ne a basu kawai fitaccin karan su ba babaka wanda yace kada su yi to shine babban abokin gaban su to mu ko ba haka bane dan haka ina mana fatan alkhairi Allah ya kara mana kyawawan dabi'u da mu'amala ta gari ya nisantar da mu daga munanan dabi'u da halaye waɗanda suke ababan ki ababan kyama kafin a tsaya ina so ne in yi wani abu na ambata muku cewa akwai bishara ko to bisharan ba wata bishara ce ta zo a gani ba amma saboda ina so ne in buji kwakwalwarku shi yasa na ce zan muku bishara ko ban muku ƙarya ba ban gare ku ba akwai littafai da bakwai da zan ba malam Musa wanda littafan nan so muke kawai wanda ta ga aka gano cewa daban take ta zarce sa'a to ita za a dauka a ba waɗanda aka gano sun zarce fa'a imma wajen lazimtar zuwa makaranta ko wajen lazimtar taimakawa wannan aiki da ake a nan ko wajen ƙoƙarin aiki da karatun da ake yi a nan a aikace an ga alamomi ko wajen biyayya ga miji ko wajen ƙoƙarin tarbiyya ko dai wata hanya da shi malam ya gano wannan ta zarce fa'a to a ba ta wannan littafi kawai ba dan wani littafi ne da ya isa wani abu ba a wai dan a nuna an yarda da ita an gamsu da kokarinta ko ba komai duka ya duka ce ga abin da yasa aka baki littafin nan ai ya zama tarihi ga yan baya to Allah ya sa mu dace Allah ya karbi ibadun mu a wannan wata da sauran lokuta da muke Allah ya kara tabbatar da mu ya dogar da mu kan sunnar Annabi sallallahu alaihi wa sallam abubuwan da na faɗi daidai daga Allah ne Allah ya ba mu lada ya ba mu ikon aiki da su inda ne kurakurai wallahi ba da gangar bane ba kuma dan kawai sanyi bane a kila dai ta yi tuntube ne irin wanda ba a rasa ba dan dama ne dan adam ne muhalli ne na kuskuren kuma kila saboda karancin ilimi duk da daga shedan ne kuma gare ni ba ruwan Allah da manzo Allah da kurakurai na ina da roƙon Allah ya yafe mani ya gafarta mani kuma ya yafe muku gafarta muku ba mu ikon gane da dan yaki da su a ƙarshe ina godiya ga dan uwa waɗanda ke daukar tsawayen shiri wannan musamman shi dan uwa malam Musa Muhammad Sahabi wanda muke mai kirari a maganin ayyau ba saboda irin abin da mai gani tare da shi tunda dai yanzu an daina wancan abin da kan sa a kirarin amma dai a ci gaba ko da koyi ne ko ba a fito mana fili an nuna ba ina roƙon Allah ya sanya albarka kuma Allah ya karbe su ya ƙara mana ƙarin gwiwa gaba ɗaya mu wajen ci gaba da ayyukan alkhairi subhanakallahu wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
Thank you.